Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa sabon tsarin da ake bi wajen gano masu dauke da cutar coronavirus ya sa an samu karin waɗanda cutar ta harba. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka'almasi Garba ke shirya mana. Daga bisani kuma muna tafa da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Mahmud nan dauke da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar sakataren tsaron Amurka Mark Esper yayi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda China ke kokarin mamaye al'umaran duniya. Yana mai cewa China wacce ta fi kowace ƙasa wato yawan jama'a a duniya na kokari ta ga ta cimma burinta ta kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayin cewa ba wai Amurka na takalla China da fada bane, amma ya nuni da cewa China na kokarin ta ga ta fada da karfin sojinta nan da zuwa shekarar 2035. Ta kuma mamaye dakarun yankin Asiya nan da shekarar 2049. Ya kuma zargi China da yin katsalandan a harkokin nahiyar Turai da sauran wurare da ke wajen kasar ta.
The Chinese government, needs to change its policies and behaviors.
Yace ya zama dole gwamnatin China ta soya manufofinta da irin halayenta, idan kuma ba haka ba, ba mu da zabin da yafi mana mu kare tsare-tsaren mu. Sai da ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zargin na Amurka ba ya da tushe ballanta na makama. A yau Asabar shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce zai mayar da kasar mai tsarin jihohi 10, wanda hakan wata muhimmiyar bukata ce da bangaren yan adawa ya gabatar domin kafa gwamnatin haɗaka a yankurin da ake na kawo ƙarshen yakin basasan kasar. Kiir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi 10 haɗe da wasu yankunan gudanar da mulki 3 waɗanda suka haɗa da Pibo, Ruweng da kuma Abyei. Shugaba Kiir ya kuma yi kira ga ɓangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alkhairi kan wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka. Shi dai batun adadin jihohi a ƙasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin ƙasar ta Sudan ta Kudu. Lura da cewa shi ne zai nuna iya iko kan yankunan da kowane ɓangare ke da shi. Wanda Tijo dan kasar China da yaje yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekara 80 wanda ya mutu a birnin Paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. Baya ga haka nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a China suka bada umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin Beijing dole ya killace kansa na tsawon mako 2. Kafin ya cuɗanya da mutane yayin da ƙwararru ke faɗi tashin ganin sun gano makarin wannan cuta. To halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan a ƙasar ta China. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar suka kuma warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a yi amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar. Kamfanin jallancin labaran China Xinhua ya ruwaito shugaban babban asibitin Wuhan. Yana kira ga waɗanda suka warke da su taimaka su ceto rayukan masu fama da wannan cuta. Bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen wato zama makari ga waɗannan waɗanda suka kamu da wannan cuta. A yan kwanakin baya ne hukumomin China suka sauya tsarin yadda suke gano masu ɗauke da cutar, inda akan ɗauki hotunan ƙodar mutane wajen gano cutar maimakon yin gwaje-gwaje a ɗakunan bincike. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 140,000 ne suka fice daga gidajensu a arewa maso yammacin Siriya cikin kwana ukun da suka shuɗe. Ƙaruwar faɗan da ake gani a yankin Idlib da Aleppo ya sa sama da mutum 830,000 ficewa daga muhallansu tun daga watan Disambar bara, abin da ya sa majalisar ta ayyana lamarin a matsayin yanayi na ƙunci mafi girma da aka jefa jama'ar yankin tun da aka fara rikici a ƙasar ta Siriya a shekarar 2011. Kiyasi ya nuna cewa kusan mutum miliyan 3 ne suka fice daga lardin tun da aka fara rikicin. Mafi akasarin masu tserewa yankunan kan nufi kan iyakar ƙasar ne da Turkiya, inda aka kafa sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda ake fuskantar matsalar cunkoso. Yakin na Siriya ya kazanta ne a wannan wata tun bayan da dakarun gwamnatin kasar suka kashe wasu sojojin Turkiya 13, lamarin da yasa hukumomin Ankara suka kaddamar da har-haren daukar fansa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce karin adadin mutane da aka gani na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a China ya faru ne sanadiyar yadda aka sauya matakan gudanar da gwaje-gwaje wato gwaje-gwajen gano cutar. Ga Mahmud Lado da fassarar wannan rahoton Maryam Diallo.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mafi akasarin karin masu dauke da cutar da aka gani a lardin Hubei ba wai sabbin wasu masu dauke da cutar bane. Michael Ryan jami'i ne a hukumar ta WHO.
So this increase that you all see.
Ce wannan karin da ake gani cikin sauyi 24 ya faru ne sanadiyar yadda ake gano masu dauke da cutar kuma yadda ake fitar da rahotannin. Hua Shenshen wani asibiti ne na musamman da aka gina a yankin Wuhan bayan da cutar ta coronavirus ta barke. Kuma jami'ai a asibitin sun ce a karon farko cikin ƙarshen makon nan asibitin ya warkar da mutum 7 da ke dauke da cutar. Daga cikin su har da wata dattijuwa mai shekara 66. Matar wacce ta bayyana sunanta a matsayin Lu ta yaba da yadda aka tallafa mata a asibitin wajen warkewa daga cutar.
People are so nice here.
Mutanen wurin suna da kirki. Masu kula da marasa lafiya a asibitin kan kira ni da sunan anti. Sun kula da mu sosai. Hakan ya sa muka yi saurin warkewa. Ina so na fadawa al'ummar kasar nan cewa kada su tsorata. Mun riga mun warke. Ya kuma kamata kowa ya samu ƙwarin gwiwar cewa za a shawo kan wannan cutar.
And all of you should have faith in winning this battle against the virus.
A halin da ake ciki, Japan ta sanar da mutum na farko da ya mutu daga wannan cuta. Sawa'i bayan da aka sanar da samun ƙarin mutanen da suka kamu da cutar. A wani jirgin yawon shakatawa da aka killace shi a kusa da birnin Tokyo. Yayin da ake fargabar yaduwar cutar a ƙasar. Kasunobu Okatu shine ministan lafiya a kasar ta Japan. Yace a halin da ake ciki yanzu ba mu da cikakken bayani kan yadda cutar take yaduwa a Japan. Amma daga yanzu za mu rika kokarin tattara bayanan ta hanyar tuntubar kwararru da daukan sauran matakai. To hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumar ta WHO ta yaba da matakan da hukumomin China ke dauka wajen daƙile yaduwar wannan cuta. Kamar da sakataren jin daɗi na ƙungiyar ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar ta China, Ibrahim Lawandi Datti, ya bayyana wa muryar Amurka a wata hira da yi da abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba.
Abin da yake da akwai yanzu a China shine ga dukkan alamu cutar kamuwar ta ya tsoka fiye da yadda take a kusan har World Health Organization sun yi magana akan cewa sun ga kokarin kasar China dangane da yadda suka dukufa kan aikin ceto al'umma daga cikin wannan musiba.
To anan Amurka kuwa wani mutum da ake zargin yana dauke da cutar wanda aka killace shi a wani asibiti dake barikin sojin saman kasar a Jack, Texas. An tabbatar da cewa cutar ta kama shi. Ron Nirenberg shine magajin garin San Antonio a Jack, Texas.
The individual has been quarantined.
Yace tun aka killace shi bayan da aka iso da shi filin tashin jiragen sojin Amurka na Lackland daga Wuhan kuma an kebe shi a wuri guda. Yanzu Amurka na da mutum 15 kenan da suka kamu da wannan cutar. Yayin da hukumomi suka ce cutar bata kai matakin barazana ga al'umma kasar ba.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Bauchin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciyo bashi da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin Icen Bini da Zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu. To bari mu fara da amsar Salisu Musa. Idan kana saurare ga ansar da masanin tattalin arziki Alhaji Muhammad Aliko Muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya.
Alhamdulillah wannan wato akwai basussuka yanda jami'i koko ma'aikaci koko kai kanka zaka iya tashi kaje wurin wani a lokacin da kake bukatan kudi. Alal misali ko kana jiran albashi ya zo koko kana jiran ɗan wani abun kana kaddiran ka da kasa a kasuwa koko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana ɗan buƙatar abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wata gila kaman attajiri haka kaje ka ranci kuɗi to haka kasashe ma suka yi. Yau alal misali a ce gwamnatin Najeriya tana buƙatar kuɗi da za ta samu ta yi wa'ensu ayyuka kafin a saida mai ko man fetur da akan sayar a samu a yi ayyukan da ake yi tana iya ba da wa'ensu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin nan ya cika. Wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su koko a samu wa'anda za su saye wa'annan takardun su ba gwamnatin Najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi. A lokacin da kuɗaɗen nan suka kai lokacin biyan su wa'anda suka saye takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su kuma da suka bada a lokacin. Kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi. Banda haka ƙasashen da domin akwai a kamfanunnuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi rating ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan ƙasar tana da ƙarfin idan ta ci bashi ta biya koko ba ta da shi ko ta taɓa cin bashi ba ta biya ba koko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya. To wa'annan ana ce musu rating agencies su ne ake cewa kamar S&P kamar Standard & Poor's akwai wa'anda ake cewa Moody's akwai nan ƙasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto & Co. So za su dauki kasa kamar Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi BB ne koko a ce BA koko a ce AA wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci. Idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu kasashen Turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara basu domin an san ba sa biya. So wannan matsayin su sai aka mai da su kamar BB ko CC. Kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya akan kari su ne wa'anda aka ba AA. So wa'annan kamfanuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce kasa kaza tana da matsayi kaza kasa kaza tana da matsayi kaza. Idan kasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin ta a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya. Bankin duniyan nan banki ne da kowane kasa a duniya ya dan kawo dan kason shi daidai karfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada. To idan kasa ba ta da karfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan World Bank din wato babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basussukan sai ta dawo ta abu nan. To kaji dai Malam Husaini haka kasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan kasa tana so ta ci bashi yafi mata sauki ta fita ta saida takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya. Kasar mu Najeriya kwanakin ba yana jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta saida takardun basussuka na miliyan dala miliyan 500 wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa. A nan baya kuma Malam Hussein za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan 1000 domin gyara matakan tsaro kuma an kayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa. To a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alƙawuran sai a ba wannan ƙasar in ya zo ita kasar sai ta bamu mu kuma kudin idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a dauka a biya
to wata kila zai so ya san idan kasa ta cika duk wannan kaidoji har ta samu cin bashi amma kuma lokacin biya ita kasa biya wace rigima za a yi kenan
yanda nace yanda ake kayyade kasa idan kasa ta kasa biyan wannan bashin matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na daya kenan dan gaba ba za su taimu ayan su basu sukan ba shine a lokacin zaka ji ana cewa kasa ta kasa nan baya baya zaka ji ana kasashe kaman su Cyprus kaman su Greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basu suka da tace a lokacin kuma zaka ga yawanci an samu matsi al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'ansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yanda za ta yi ta biya bashin waje
sannan watakila zai so ya san me isa kasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga dumbun kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya kuma ta biya bashi
yawa ya so shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da karfinta tana da abin da take tsaye a kan shi wato wannan naira gudan ya ita zai tsaye kasa idan yau an san iyakan kudaden da suke aljihun mutane suke cikin banki kudaden da ake hada da su yau idan ka je ka tsara buga yau alal misali a ce ko a unguwanku a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan basu da yawa
to sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen Benin da zugu ko jatropha a turanci idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yaɗa iccen na Benin da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdulkadir ɗan mama da ƙarshen ansarka
so what do you want to achieve with this thing ya ka iya goma ci ta hanya ji ko dai ka da ko ayyan ka suka ko kuma ka je ka samu da fici ka dasa idan ba ba ya danta abin da kake bukata wato shi ne da shi yana sauri ya girma ka gane shi kuma yake cikin kagari ko shi kuma wato in ya fito iccen sai ba ka cewa guda biyar sai wa guda hudu suna gefe sannan tsaki akwai cewa babba a tsakiyar nan wannan shi ne yake gwada asirin wannan icce da bindigigi kan tsaye da kwararowar hamada da zai kasa saboda wannan sai guda hudu nan sai ya rike kasa yadda kasa ba za ta mudina ba ka ga wato ka ga in kamar tana da zai kasa ka ga da sata a gini zai tsaye da zai kasa ne wannan kuma sai wata tsakiya din nan wato kamar boko take sai ta rike ɗebo ruwa tare da sinadarin can kasa tana kauri sama wannan ci zai sa wato inda gidin da zai za ka yi yana da dausayi za ka kuma shi a yi suna fita to haka zai farfaɗo da mutaccen ƙasa yanzu kamar inda suna amfani da shi farfaɗo yanki na ƙasa yadda ne duk da duri inda wato ƙasa ta lalace ba a ci ko komai ba a sace shi da kan mutum in an zai ci ba ne dukka shi a cikin gonaki wato kamar da gonar dinga da sai ka dukka kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ka iya dukka su to ka ga aikin da dinga dukki yana aiki wajen maganar noma yana aiki wajen maganar ba da lafiya yana aiki wajen maganar ba da makamashi sa'annan kuma yana aiki da abin nan fata da talauci wato zai ba ka sana'a
to kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi
kai ko ina za ka iya suka bin da bude fito ko ka kan biya su ne ko inda ke da ruwa ne ko inda ke da kwakwa ne dukka bin da bude shi bin da bude wato yana iya jure na fari na shekara biyu shekara biyu ba ruwa bin da bude muku ba ana ɗan samun ruwa sai da ta fi
sai
shi ikon bin da bude shi ne wanda ke gura kiya da na ta kusa sun ka fara zuwa za ga ya fara dani
sai ku Allah
dan wannan dan su da su da wai ya ita kawai sai ka ga abin da gani ya fara fita so da na kadu
wannan shi ya kamu ga tambayar su ta bi cewa a kuma wani irin yanayi ake noman sa
kamar yadda nake cewa yanzu ka ga a Najeriya da ba sai ko ina na fara za ka iya tuka dubin da dubin amma kuma ya jinta da Allah ke nema wato duk da dubin da kudi inda ake da ruwa ya ga ya kanya da girma amma mai cika dan amma na arewa inda ake da ban iska da abin da ke zaka da rana da hakkar rana to zaka ga wato ai cika dan amma mai yana da yawa
Wato kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi, yanayin iska, yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu?
A haƙiƙa wato ce ne an yi saboda ƙasashe irin na masu zafi. Yanzu a nan London din da gudu ba zai fito ma ba. Baya san sanyi. Baya san sanyi, baya san wannan. Wannan su yi da ke fama da shi ba a bayan wanki.
Iko Allah.
Ibe zahi. Bai iska. Hakkar rana. Ya inda ke so ce ma.
Sai tambayar sa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfanin sa ga jama'a da kuma ƙasa.
Ai wannan na faɗa wato wani shi wato din da duk majin ke faɗa ba wato shi makamashi ne na talaka.
Haka.
Eh makamashin talaka ne. Inda talaka zai ci kuma kamacin sa kuma ya ɗebe ya amfani da shi nan take kuma ƙauyen nan su amfani shi ba ma sai a kai wani wuri ba
haka
ka ma ka samu mai ka samu tunkuza
lalle fa
tunkuzan nan gaba ɗaya wato ita taki ne na Allah da Annabi wato taki ne wanda yake na gargajiya wanda za ka ita ko ne kake so saboda NPK ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium
to akan ce duk wani abin da ke da alfanu kuma sai kaga yana da wasu illoli daga a tambayar sa ta karshe so yake ya san shin wannan ice na bini da zugu yana da wasu illoli
ka illoli yanzu ai kamar na faɗa maka shi fa guba ne to aka ga ba dan illa kike ne
Allah ya ka
in dai kai kamar din nan kamar kamar nan wani tsammani man gida ne ya je a duki in ya fice abin da Allah yi
wato
zai ta zawo zai ta zawo in ba gane ba cewa wannan man na dinda dubu ba ne ka a gane kuma mutum ma yana iya mutuwa
iko Allah
abin da ake magana shi ne ice ne na magani in magani ka duba ne
haka
sai ta duba ne yawa saboda haka nan abin nan ai ni din ke an san abin da ke take in ka taki da yawa ka ga ku shi na ku tani akan maganin magani
lalle ka
yawa in ka dace ba ka zuwa bayan gida in ka dan fadi guda ka yi kasban ka balla ka tafi kenan amma in ka ci da yawa na ka zuge da dafa
wato
abin da ake magana ce
haka wato ba
shi magani shi ba da dubai ne
iko Allah haka ne to baya ga wannan bai da wata illar kenan
a to ni to inda akwai wani illa ai da abin da saboda wato amfani ce yawa to wanda in ka da illa din sai da mutum ya wuce gona da ili
lalle
in ka ga dai wato presa presa yana yin duma mai kyau wanda ake da presa yana jawo abin nan duma tana zuwa a wurin kana in ba kana zuma kana zuma mai kyau
iko Allah
ka da ni ko to in ka muka ce a zuma ta zo ta halbe ta ake ne illa ta a su sun zo nema abin da za su yi zuma ne
haka ne
ka da ni ko ne ko kuma ka ji ba ka ji ta za a yi a wurin dike nan ka zauna ka yi zuma ka da ni saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka da ta ci a gehen gona ka ga magana zaizayar kasa ka ga ka ci kanta to in kuma kana maganar abin nan sun ce wa hamada ka da ta ci a wurin zai rike wannan ne a cikin
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Kabir Abdulkadir Yan Mama da ya ansa mana tambayoyi kan icen bini da zugu da Alhaji Muhammad Aliko Muhammad wanda an samu tambaya kan yadda kasashe kan ciwo bashi da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Agaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta maida martani akan hukuncin da aka yanke mata na haramta mata fafata gasannin hukumar UEFA na tsawon kakar wasanni biyu tare da bayyana matakin a matsayin rashin adalci. Haka kuma an ci kungiyar tara ta fan miliyan 25 da martani da kungiyar ta sha alwashin daukaka kara akan dukkan hukuncin. Wannan hukuncin dai ya biyo ne bayan samun kungiyar da laifin sabawa dokokin lafisi da biyan haraji. Hukumar kula da kudaden shiga na kungiyoyi ta ce City ta aikata laifin ne ta hanyar bayananta na kudaden shiga da daukar nauyi da ta aikewa hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA tsakanin shekarun 2012 da 2016, inda ta kara da cewa kuma kungiyar ta ki bada hadin kai a lokacin da ake gudanar da bincike akan ta. To sai dai a sanarwar da kungiyar ta City ta fitar ta musanta aikata ba daidai ba tare da bayyana bacin rai akan hukuncin da ta kira UEFA ce ta sakara, ita ce ta shari'a kuma ita ce ta yankewa kanta hukunci yadda take so. Wasu rahotanni na cewa kungiyar ta City kan iya fuskantar wani hukuncin daga hukumar gasar Premier ta Ingila akan waɗannan laifukan, inda ake hasashen hukuncin zai kasance na rage mata maki daga makin da take da shi a gasar. Yanzu haka kuma hukumar ta gasar Premier ta so bincike akan sahihancin hukuncin na UEFA. Kungiyar kwallon kafar Liverpool na dab da lashe gasar Premier ta Ingila ta bana tare da sauran wasanni a wannan kakar wasannin, bayan da yau ta yi galaba akan Norwich City da ci 1 da nema. Wannan dai ya bada tazarar maki 25 tsakaninta da City da ke binta a teburin gasar, inda take da maki 76 da ta samu a cikin wasanni 26 ba tare da an doke ta ba ko sau daya kawo yanzu. A Ingila din kuma kungiyoyin Arsenal da Chelsea suna farautar sayan dan wasan kungiyar kasar Spain Isco, yayin da kungiyar Real Madrid ke neman kudin yin sabon zubi a kasuwar cefanen yan wasa ta bazara mai zuwa. Paul Pogba na Manchester United ma na bukace da barin kungiyar tashi a wannan bazarar mai zuwa, to amma dan wasan mai shekaru 26 kan iya fuskantar matsala a kudurin da yake da shi idan har kungiyar United ta saka masa kudi masu yawa a kansa. Manchester United na bukatar sayan yan wasa uku idan ta sayar da Pogba wato James Maddison na Leicester City da Jack Grealish daga Aston Villa da kuma dan wasan kungiyar Borussia Dortmund Jadon Sancho. A kasar Spain kuma Barcelona ta daidaice yawan maki da Real Madrid da ke saman teburin gasar La Liga, bayan da yau ta yi nasarar doke Getafe da ci 2-1. To sai dai Madrid din da ke saman teburi da bambancin kwallaye biyu za ta iya tabbatar da shugabancin nata idan ta yi nasarar doke Celta Vigo a gobe Lahadi. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
To kafin mu karkarin shirin namu ga Mahmud da takaitattun labarai.
A yau Asabar sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda ce nake kokarin mamaye al'amuran duniya. Yana mai cewa cenan wacce ta fi kowace ƙasa yawan jama'a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta ta kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayin cewa ba wai Amurka na takalace ne da fada bane, amma ya yi nuni da cewa ƙasar na kokarin ta ga ta faɗaɗa ƙarfin sojinta nan da zuwa shekarar 2035. Ta kuma mamaye dakarun yankin Asia baki daya nan da shekarar 2049. Sai da ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zarge-zargen duk ƙarya ne.
Kamar sauraro baki daya a nan ne za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da Hailu Haile da ya hada mana shirin baki dayan sa, sai injiniyan mu na yau Mr. Carl Sterling da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.